muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Bayan watanni da dama da dakatar da karatun boko a jamhuriyar Nijar ta la'akari da tafiya babban hutun ɗan makaranta da ma allobar coronavirus a tsakiyar wannan makon ne dake shirin karewa hukumomin kasar da suka ba da izinin komawa azuzuwan karatun boko na primary da na secondary a gundumar birnin Kwanni lokacin makarantun ne na boko na gwamnati da masu zaman kanunsu sun karbi wannan gayyatar ta hukumomin kasar kamar yanda Ali Goje shugaban ma'aikatar ke kula da bunƙasa karatun boko a kankana azuzuwa na gundumar birnin Kwanni ya yi mana ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala zagayen gadi da idanuwa da hukumomin gundumar tare da su suka yi game da komawa makarantun nan bokon.
Yau ne aka yi ta kuma tare da kumuka da cikin lakunoni kun ga musawa duka sun zo ɗallakwal suna nan kenan aiki kama shi za a yi irin yadda ta kamata kan da mu taro da direktorin lakwal saboda duk inda direktor yake ta kamata ya zo wurin aiki ne kwana 15 kan da fara dan a samu a yi shirye-shiryen rantare amma nan kun san matsalolin da muke gani wajen sa yara lakwal saboda daga 10 September zuwa 30 September ta kamata a ce wani lakwal sun kawo sabbin yara wanda za a rubuta amma duka da kiran da ake yi cikin radio magabata suna yi instructori suna yi wayan wasu ba su kawowa sai an fara da kwan amma inda muka zagaya yau alhamdulillah
shi ma Malam Gado shugaban makarantun nan boko na secondary da college na wannan gundumar ya yi mini ƙarin bayani game da komawarsu a fagen aiki duk da cewa akwai sauran zomo kaba a wannan duniyar game da allobar coronavirus
dangance da shirin komawa makaranta sai mu ce alhamdulillah tunda tare da ku dai delegation gargashin jagorancin prefect na birnin Kwanni duka mun kewaya mun cikin école kuma mun je mun ishe da mu shuna da ƴan makarantar duka kowa zu mun samu kuma duk inda mun ka zo mun yi musu jawabi mun yi musu barka da sabon shekara kuma ayi musu jawabi da fatan wannan shekara ta zaman to an yi ta lami lahiya mu dai ga wajen mu nan a Sema Secondary insha Allah muna tsammanin nan da lundi ana ya fara karatu waɗanda ke da klasu shi dai nan cikin garin Kwanni muna tsammanin suna ya su fara karatu tunda employer da tan su can director sun yi reunion da mu shuna kan rage an yi employer da tan kenan ba abin da adda saura sai mu ce karatu ke sa
a nasu bangaren shugabannin makarantun nan boko na gwamnati da masu zaman kanunsu sun nuna gamsuwar su game da wannan komawa azuzuwan su na karatun boko na wannan shekarar
sunana Madam Abdulkadir Jamila gaskiya kuma gaskiya mun yi farin ciki yara sun zo uwayen yara kuma sannan sun ji dadin bare kwarai dan saboda abinda ba bamu tsammani ba na gaskiya mun same shi uwayen yara suna ta zakwa suna abin ga yanzu kuma gaskiya da an kai rantare masha Allah wallahi ba a dai cha kun sai da cha gode ma Allah
sai muke alhamdulillah da Allah ya gwada mun wannan rana lalle jiya le 15 jeudi 15 ne an ka koma local to ka san har kan prive bale niskin abin nan kasa nan ya mai ya bambanta da mu da muke cikin kasa wajen prive to ba mu samu yara duka da ranar rantare tunda sai faran sun kiji ana rantaren sannan ne za su zo su rubuta yara to hali yanzu muna stade na recruitment na yara
Allah ya maido mu sai godiya ga Allah kuma muna roƙo Allah ya sama mun Allah ya sa mun hannu su gagga shekara da mun ka fara lami lahiya Allah sa mu karshen ta lami lahiya da mu da mushanni da yaran Allah ka ga mu hankunan mu dan duk ana aiki in ba da hankali guda ba abun bai zuwa daidai kuma babban abu da uwayen yara. Yanzu kun gani matakin da muka dauka bana muka ce to san kin nan da aka sako a kawo jika bi jika ku jika nawa. Kun gani ai yanzu a ta saki yara su nan da yawa ba a bada ba. Bar mun yi insist to farko mu haɗi yara uwayen yara su zo su bi kuɗin yara bai zama kullun a ce kullu ba a bi kuɗin yara. Jika 12 shekara guda kun gani abuna da taimako na gwamnati ya taimaka nan wurin. Wannan kenan bai kamata ba uwayen iya su tsaya.
Sunana Abdullahi Kudu ne kuzana Sesfili Fulambu. Kama yadda Allah ya kaddara yau mun samu muku a makaranta yau da yake duka lokacin makaranta sun kuma makaranta a cikin jiya. Amma haka Sesfili Fulambu mun samu halatta yara.
Sunana Muhammadu Yakuba ɗaya daga cikin jagororin Al-Iman. Shekara ta fara gaskiya masha Allah laifuka sunan ɗalibai suna ta tahowa lalle mu kam sai mu ce ramtare ta fara a wajenmu insha Allah.
A cewar Alhaji Ambu ɗaya daga cikin membobin ƙungiyar uwayen ɗalibai na birnin Kwanni kuma mai tallafa musu da kayan aiki da suka hada da gina azuzuwa da littattafai da ma sauransu sun yi farin cikin wannan komawa boko a wannan shekarar ta bana.
Alhamdulillahi rabbil alamin da Allah ya guda mana Allah ya dawo da lokacin da za yara ƴaƴanmu da jikokinmu za su koma makaranta. Watanmu da su da malamansu Allah ya ba su lahiya kuma Allah ya ba su fasaha dukkan su yadda za su taimaka ma makarantun ne. Mu kuma waɗanda ke taimakawa da waɗanda muke son su kama tunda har naji wani mutum guda cikin kiraye-kirayen da muka yi naji wani ba Allah ma har ya kawo wani taimakon wani kujeru. To wannan mu ne muke godiya muna fatan kuma Allah ya sa a samu wasu tsirairen waɗanda ke amsa kira sai aka yi.
Duk da yake an koma boko domin uwaye da hukumomin kasar sun dai gaji da yawan garramban yaran da yawan kukan da uwaye ke yi game da daukar hankali da ma jan magana da yawan wasanni da yaran ke yi to a yau ana iya cewa akwai jan aiki gaban gwamnati ganin cewa mafi yawancin makarantun nan da muka ziyarta ba matakan kariya ko na tsawar tazara alhali ko allobar coronavirus har yanzu akwai ta a dukkan kasashen duniya. Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki doli.
Shirin bi oye Hausa kasuwa a kai miki doli kasuwa
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. A yau ni Zainab Babaji zan gabatar da shirin kasuwa a kai miki dole. A yau shirin ya leka kasuwar Katako ne a nan cikin birnin Jos. Kasuwar ta Katako wanda yake zaton ta samu fiye da shekaru 40 tana ci, tana da sassa daban-daban da ake sayar da kayayyakin sawa da na abinci da kayan gine da na kayan kitchen da dai sauransu. A nan dai ina kasuwar Katako ne kuma ina tare da wani wanda yake sayar da kayayyakin wato su labulen daki da sauran
Sunanka? Sunana Sagiru Abdullahi.
So Sagiru mai kake saidawa a nan kasuwar Katako?
Zanin gado da labule da bargo da tawul da rigan katifa da bel kuba.
Kai banza a ce kai shekara nawa kana wannan kasuwanci?
Akalla ban yi shekara 20 na wannan sana'a.
A nan kasuwar Katako?
Kanan kafa Katako.
To amma me ya baka sha'awan wato saida irin wayannan kayayyaki na musamman na gyaran gida?
Abun da ya bani sha'awa domin sana'a ce mai kyau wacce gaskiya alkai da Allah wannan sana'a ce akwai alkai kinta.
To amma su waye da waye customer minka kaman masu zuwa su da yake nan?
Akwai mutane ne barkake ga sanan akwai Hausawa, akwai Inyamurai, akwai Yarabawa.
To anan naga wato labulen window kenan ko kuma taga da su kofofi ga sanan kuma kala-kala kudin su daban-daban kenan?
Kudin su daban-daban ne. Kun labule ne akwai mai kauri wani zuwa muna sayar da 2500 muna sayar da 2000 akwai wani muna sayar da 2500.
Yadi
da yake. Yadi da
yake. Wato waɗansu ma na gani kamar hadda rigan kujera da ake saidawa masu kauri a nan shi ma ya kuke saida su?
Yadi dai muna saiwa 1,900 muna saida shi insha Allah.
To akwai su tawul ma da ake amfani da shi wato wajen rufe jiki ko kuma na wanka da sauransu?
Akwai tawul na rufe jiki gashi nan tawula su ma. Akwai babba akwai wani muna saida 2,000, 2,500, akwai 1,500, akwai 1,000 ma a ciki.
So anan dai kuma ina tare da wani matashi wanda yake sai da wanduna nan kasuwan katako. Sunanka?
Sunana Ibrahim Isa.
Mallam Ibrahim, me kake saidawa?
Ina sayar da jeans da shirt da takalma ma dai haka. Iya na maza nake sayarwa. Abin da ya bani sha'awa in sayar da kayan lokacin ina makaranta, ina dan shigowa siyan kaya daya biyu, sai nake ganin samari matasa kamar ni suna yin harkan su, abin sai yana daukan hankali na. To a cikin haka wani bin nazo na siya abu daya biyu, in na fita a unguwa abokane na wasu su rika tambaya na ai na siya, wani bin ma su siya su bari. Ba to abin da ya bani sha'awa kenan, kuma ya burge ni har Allah ya ce mike ne yanzu ina cikin harka.
To amma daga ina kuke samun wayannan kaya kuke sai?
Eh, wayannan kaya muna samun shi daga kasashe kamar Ingila, Korea, America.
To ana batun cutar nan ta corona virus, yanzu ya kuke samun ana shigo muku da wayannan kayan?
Eh, gaskiya samun kayan yakan dan yi wuya yanzu, amma batun corona bai taba mana kayan mu ba. Amma kayan dai da yake abubuwa ne international sana'a ne, to abin dai ya dan zama yana dan wuyan samu dai ba kaman shekarun baya ba dai.
To ya farashi fa?
Eh, farashi gaskiya yanzu ya dan haura kadan. Abin da yasa ya haura saboda yanayin kudin mota da kudin jirgi da yake kawo mana shi Najeriya, da kuma kudin mota da yake dauko mana shi ya kawo mana shi Jos. To abin da yasa farashi ya dan canja kenan, sai kuma lokaci dala in ya hau kayan namu yakan hau.
To yanzu kaman tunda kana sai da jeans na maza, wato wanduna na maza, kaman farashin yakan kama nawa?
Eh, muna sai da shi 800,000, 1,500 200 duka muna sayar da shi haka. Riga muna sayar da shi shi ma 1,500.
To har ila yau dai ina kasuwan katako a nan cikin birnin Jos. Mallam me sunanka?
Sunana Alhaji Isiaka. Ina sayar da kaya ne a nan kasuwar katako.
Kaya wanda?
Kaya na sawa.
Na mata
da na maza da na yara. Akwai riguna na mata kaman skirt da riguna da dan dogaye, riguna na mata da kuma kayan sanyi zuwa su socks da huluna da sauransu duk akwai.
To kai maganan kayan sanyi kuma a nan Jos gari ne na sanyi, ana samun kasuwa sosai kuwa?
Eh, ana samu mai socially idan lokacin sanyin yayi. Yanzu dai kan ba kaman lokacin sanyin ba, amma kan dan yi a hankali. Amma idan lokacin sanyi zaki ga mutane saboda yanayin weather, wani ma bako ne a garin dole zai nemi abin da zai sa, wani ma yana garin saboda yanayin sanin garin sai ya nemi ya dan kara da wanda yake da su duk ana yi.
Amma ina kuke samun waɗannan kayayyaki?
To kayayyakin dai akan samu su ne daga wurare daban-daban. Eh, amma dai kaya ne suke fitowa daga kaman wasu kasashe, amma ban tabbatar daga inda ake kawo su ba, amma dai ana samun su haka a wurare daban-daban.
Ya farashin wannan kaya?
Eh, farashin daidai gwargwado yanayin da kaga abubuwa ya tashi ko ina. Duk wani lokaci zaki ga rigar da aka siya naira 100 ko 200 ko 500, idan aka samu lokaci sai a dan kara mata saboda yanayin kasar ne gaba ɗaya, ba wai nan bane kai.
To da yake na fahimci cewa wato yawancin wayannan kaya daga kasashen waje dai ake shigo da su, kuma cikin yan kwanakin nan an samu wani dan tsaiko saboda wannan cuta ta coronavirus. Kana ga kamar wannan ya shafi kasuwancin ku?
Eh, to ba za a ce ba, amma dai ba wai lalle ne ya shafi kasuwa, saboda kin gane lokacin da su masana suka zo sai suka ce mene wayannan abubuwa da ake kare kai da su, irin su wannan takunkumi da wannan bokit na wanke hannu, kuma idan mutane suka wasu tsaya daga gefe kan zo kusa da juna a ci gaba da yi. Amma dai yanayin kasuwancin ya shafi kusan ko ina ne kan kasar nan.
A wannan bangaren kasuwar katako kuwa ina sashen inda ake sayar da hatsi ne, na kuma tattauna da shugaban kasuwar.
To assalamu alaikum, sunana Alhaji Awali Isa Hassan, ciyaman na masu sayar da hatsi kasuwar Laron to Jos.
Da me kuke saidawa nan?
To duk abin da ya shafi dai kayan abinci na buhu, ba abin da ba ma sayarwa. Abin da ya shafi shinkafa, masara, gero, dawa, dauro, gyada da sauran dukkan kayayyakin amfanin gona muna saida su a nan kasuwar.
To ganin yadda kwanakin na samu bullar cutar nan ta corona wanda ta shafi kusan kowane irin kasuwanci, yaya shanin kasuwancin ku yake a yanzu haka?
Kasuwanci alhamdulillah, duba da dai lokacin da aka samu cutar kullar corona, yanzu da yake ana shiga gab da kaka. To an samu dan rage a wasu kayayyakin kamar shinkafa haka da gero da masara. To wannan an samu rage a wannan bangaren, amma kamar wake shi yanzu ma ya ƙara tsada fiye da wancan lokaci na baya, sabili da sabo bai fara zuwa ba, tsohon kuma ya ƙare a hannun mutane. To shi yasa shi ya ƙara kamar kashi 30 zuwa 40 akan yadda ake sayarwa kamar watanni 2 zuwa 3 da suka wuce.
Za a ce buhun waken ya kai kamar nawa?
To wake yanzu yana kaiwa 27,000. akwai kuma kamar irin na Sokoto ana samu 24,000.
Batun shinkafa fa ga yaya farashin ta?
Ita kamar yadda ne muke bayani da farko ita ta rage kamar kashi 30 akan watan 8 da ya wuce. A yanzu kamar buhun da da ake sayar da shi 53,500 yanzu ya dawo 40,423. A kowace kuma a wannan lokacin baya ana sai da ita kamar 45,000 ita ta dawo 35,600. To kamar mudun a wannan lokaci kamar wata 1 zuwa 2 da ya wuce ya kai naira 700. Yanzu ana samu 500 a kasuwa.
Sunana Mary Choji. To Mary me kike saidawa nan? Muna saida hatsi kamar masara, shinkafa, dawa, acha, gero, tamba da sauransu. A mudu kenan kuke saidawa. Ko a buhu ma muna saida ko a mudu muna aunawa. To yaya farashin wayannan kayayyakin kamar masara yanzu ya kama nawa? Masara sohuwa yanzu kudin shi 300, sabuwa kuma naira 200. Alkama 500 muke sayarwa, muna iya rage zuwa 450. Sai gyada kuma shi ma 500 ne, ana iya rage naira 50. Acha shi 600 ne mai duhun, sai mai hasken kuma 650. Ana samun riba wannan kasuwanci na kuwa? To ba laifi, an gode Allah, koda yake yanzu komai yayi tsada. To riban ba zai zama da yawa ba, amma dai ana godiya ga Allah. To wani lokaci akan ce ku ne kuke ƙara kudin kayan? A ina ba mu ƙarin kudin ka, inda muka siya sai mu dan daura wani abu a kai kawai. Amma abinda kuke daurawa baya yin yawa? Daidai muke ƙara inda kowa zai iya saya. Kina samun ciniki kuwa? To ba laifi, ba kaman kwanaki da za su yi da yawa ana ta dafawa da yawa, yanzu kowa ya rage da huwan shi. To sayan ma ya dan ragu yanzu haka. To ana ina ainihin sashen da ake sai da abin da suka shafi nau'in katako da kayan gini dai gaba daya.
Sunana Adamu Abubakar, katakon ke sarwa.
Wani irin nau'i na katako kake saidawa?
Wanda dai ake bukata.
Kaga ina irin nau'in katakon daban-daban ne, akwai mai fadi, akwai wanda mai dan girma, yaya sunayen su?
Masu fadin nan shine muke ce da shi plank. Su shauran kuma su ne wanda ake yankawa masu jinka 2x4, 2x3, 2x2.
Yaya farashin wannan katako?
At least dai yanzu wanda aka sani da ana sai shi da takwas yanzu ya zama 1,700 yanzu a hanyar. Su kamar 2x3 wanda muke sai da shi a da kwata-kwata bai wuce a ce an karba naira 400, yanzu ya zama 200. 2x4 400 ne yanzu.
Amma katakan ma suna da bambanci ne ko dai duka katako katako ne?
Eh, katako akwai bambanci. Akwai nufarin katako, akwai musamman, akwai marashi, akwai market da gasman. Sai dai wanda kafinta ya kawo muka sai ka yanka mishi. To kowa inda yake tafiya suna daban-daban haka kudi yake tafiya.
Yan kasuwan ta katako dai sun koka ne kan rashin hanya mai kyau a cikin kasuwar. Jama'a masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako. Ni Zainab Babaji na jagoranci wannan shiri, sai kuma wani karon idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.
Kuma sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Sule dauke da shirin.
Amin, amin, summa amin ya Allah. Amin, amin, summa amin ya Allah.
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu kawo muku bayani akan sabuwar fasahar amfani da wasu ƙwayoyin halittu domin warkar da miki, gyambo ko mummunan rauni a jikin bil'adama cikin sauri. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Mustafa Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano akan wannan sabuwar fasaha da asibitin suka fara amfani da ita, kuma kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan hirar tasu da shi Dr. Mustafa.
Wannan sabuwar wannan din da ake magana a mazaucin rufi kenan. So muna amfani ne da kamar ƙwayoyin halittu don mai cimma warkewar ciwo da wuri abin da ke faruwa shine kafin wannan lokacin idan masu kaman jambo kenan suka zo asibiti akwai sukan dauki tsawon lokaci kafin a samu a gama wanke ciwon ko a cire dattin da ba a so sannan a zo ma a fara da maganin ciwon warkar da wannan ciwon so mun yanzu abin da muke kokarin yi da magotherapy wannan kwayoyin halittun da muke dasawa muna kokarin samu idan mara lafiya ya zo ko kuma wanda ya zo da irin wannan ciwon da yake da datti a kai da za a ga wani farin abu haka take rufe ciwo ko kuma yake rufe kaman jambo haka so mukan dasa wannan kwayoyin halittun kuma sai mu basu kaman har tsawon kwana biyu haka ko sa'o'i 48 zuwa 72 haka so kuma muna duba mu gani wasu idan muka sa musu muka mishi wannan dashen so daya akai nasara za ga gaba ɗaya ya cire mana wannan dattin so sai kuma a zo a duba ana buƙatar a dauko fata daga wani wajen a rufe wannan ciwon ko kuma za a bar ciwon kadan kansa ya warke so abin kuma da shi wannan sabon fasaha shine yana taimakawa musamman wajen ragewa marasa lafiya ya tsawon lokacin da ya kamata su yi a asibiti tunda akwai wanda za ga sun zo asibiti sai su yi kamar wata biyu wata uku suna gadan asibiti to idan muka yi amfani da wannan sabon fasaha cikin kudurar ubangiji sai ga mutum ya yi ko da zai daɗe a asibiti ba zai kai ga wannan lokacin da aka saba yi ba kuma muna amfani da ita wannan fasahar misali kamar masu abin da muke cewa negative ulcers masu jambo kenan na ciwon suga idan har babu kamar affectation na basin din ana samu su warke da wuri so muna amfani da kuma wannan fasahar na dasan bayan halittu kamar wasu idan aka yi musu aiki kwayoyin cuta suka shiga ciwon ana samun ciwon zai buɗe so in ciwon ya buɗe akwai dattin da suke rufe wannan ciwon so mu dai abin da muke shine muna kokarin amfani da wannan kwayoyin halittun dasa su don su wanke mana su cire mana wannan ciwon cikin dan kankanin lokaci yanzu misali akwai yau da safe akwai ciwon da na je na gani shi ma aiki aka yi wa shi wannan matashin an kai wajen kusan kwana 8 yau a wanke da safe a wanke da yamma amma jiya na je na masa wannan dashen da na masa dashen na jiya wajen da safe sai yau da safe na koma da na koma har sun goge mana wannan dattin gaba daya cikin kasa da sa'o'i 24 so amma kuma kafin wannan lokacin an kai wajen kwana 8 ana ta da safe a goge da dare a goge
ka ambata kwayoyin halittu kaman kuna samar da su ne a laboratory ko kuma yaya wace hikima kuke samar da waɗannan kwayoyin halittu har kuke amfani da su ta wannan fasaha
ito wa tamuna muna aikin kamar yadda ka faɗa ana samar da su ta bangaren ta hanyar laboratory so akwai dai wanda suke mana kamar supply kenan idan muna da bukata za mu yi musu magana sai su kawo mana wannan kwayoyin halittu sai su process din sai su kawo mana mu kuma sai mu wannan dashen
to ka ce yana rage adadin lokacin da aka saba gani idan misali ciwo ya kama jikin mutum na abin da ya shafi mici ko jambo yanzu a yanzu kun samu wani mizani wanda misali za a ce idan jambo a jikin mutum inda zai yi wata daya yanzu a sati biyu zai warke
muna da wancan da akwai wa'anda magani akwai matar da ta zo da abin da muke ce mana necrotizing fasciitis ana kafa kenan wato kamar a Hausance nake zan cutar da ake ce na sabara kenan
sabara eh
so ita wannan matar ita ta yi sa'a da ta zo tana zuwa bata wuce kwana biyar ba asibitin nan sai muka fara mata wannan dashen muka yi sobi muka sa mata kuma na farko yi kwana biyu na biyu kuma yi kwana uku to cikin kwanaki biyar gaba ɗaya wannan dattin da ba a so wannan kwayoyin halittun suka fitar mana da su so yanzu magana da muke har an sallame ta tafi gida saboda sai da sai ma da aka yi mata dashen fata so banda ita ma akwai shi ma wani matashi da ya zo daga Jigawa shi ma ya zo da wannan necrotizing fasciitis din shi ma cikin kwanaki biyar muka samu wannan magana da muke na kwana biyar da a ce za mu bi yanda muke yau a dressing gobe a dressing za su yi kamar wata fiye da wata ɗaya ma ana wannan dressing amma cikin yadda tsarin baya yau fiye da na tsarin baya cikin kwanaki biyar muka cin ma abinda su yi likitocin da shi wata plastic suke so kenan abinda muke ce ma kamar granulation tissue kenan ciwo ya koma ya ja har a zo sannan a yi aikin
Tana likitocin duniya da suka ɗan mutuwa kuma rayuwa
cewa yanzu wannan fasaha ita ce ma'ana za ta goge ko kuma ta wanke duk wata lalacecciyar fata da ba a so akan miki sannan ai magani sai
haka ne saboda abin da ke faruwa shi waɗannan bayan halittun suna yin abin da nake ce maka kamar microsurgery wato abin da ake nufi cewa kamar abin da wuka ba zai iya yi ba saboda suna iya bambancewa tsakanin matacin fata kuma da kuma wanda yake da can da kuma mai rai kuma wani abu da muke cewa suna kuma preserving mana kamar normal anatomical structure
kuma suna adana
yawa suna adana su shi isa kuma banda haka akwai sinadarai da yawa da suke fitarwa suke zuba a cikin kan wannan ciwuka so saboda muna gani ciwukan da muka samu waɗannan bayan halittun idan muka zo muka kwashi muna ganin yanayin jini da ke gudana akan wannan ciwon yana karuwa sosai kuma mun san cewa duk wani ciwo sai saboda mun san jini na dauke da hemoglobin da kuma oxygen so akwai wannan da suke taimakawa sosai wajen sa ciwo ya warke da wuri so idan akwai ciwo ko jambo a wajen jini baya gudana yanda ya kamata idan wannan farin datsin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauke lokaci
wannan rubabbiyar fata
yawa rubabbiyar fata kenan sloth kenan a turance muke cewa so yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen shiri wannan kuma waɗannan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fida daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi bangaren misali kamar plastic ana samun yanzu muna aiki ma da taron bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani fata wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wannan kwayoyin halittun
bayanan ka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a na gargajiya
eh gaskiya saboda abinda yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wanda ke yawo da wani gambo a jikin sa da ya san ya ciwo ya dade yana magani da kai ga samun sauki ba muna iya gwada wannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara yanda ake bukata
baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abinda kuke kira amputation na yanke sassan jikin ɗan adam saboda ridewa ko rashin yaruwar sporting
to anan zamu tsaya idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku je ƙarshen tattaunawar tasu yanzu a madadin Dr. Mustafa Ahmed Yusuf da Mahmud Ibrahim Kwari da ma Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya
yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi
Allah ya bishe mu Allah ya rahshe mu Allah ya sa mu jika da imani. Nagode.
Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku